الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau muna 29 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya dace ma 24 ga watan 8 shekara ta 2025. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake ce da shi Riyadus Salihin, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Darasi na yau za mu gabatar da darasi na biyar. Kafin haka muna da tambaya ɗaya. Dan uwa ke cewa menene hukuncin yin bawali a tsaye, ma'ana yin fitsari a tsaye? Bawali a tsaye halaka ne, na daga cikin dalilan da ke tabbatar mana halaccin yin fitsari a tsaye hadisin da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda, take fada take cewa man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu qa'iman fala tusaddiqu, tace duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bawali a tsaye, Aisha Allah ya karrama da yadda, tace kada ku gaskata shi, shi ma hadisi ne ingantacce. Malamai suka ce Aisha tana bada labari ne game da abin da iya abin da ta sani, ita iya abin da ta sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bawali tsugunnawa yake, to shi ma wancan sahabi iya abin da idansa ya gane mishi ne ya bada labari. Kenan ita Aisha al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'ar shi iya abin da ta sani, in dai zai yi bawali tsugunnawa yake. To amma abin da ya wakana a waje ai ba ta sani ba. Kuma malamai hadisi suna da wata ka'ida, shine suke cewa al-musbitu muqaddamun 'alan-nas, mai tabbatar da abu shi ake gabatar da fadar shi akan mai korewa. Kaga ita Aisha korewa ne take, shi kuma wancan sahabi tabbatarwa ne yake. To dan haka wanda yake tabbatar da cewa an yi kaza, fadar shi ita ake gabatarwa akan wanda yake ba a yi. Don haka dai yin bawali a tsaye halak ne, ba sunna bane. Karka yi bawali a tsaye ka ce ka aikata sunna, bar ka kwatanta sunna, a'a yin shi a tsaye halaka ne ba sunna bane, in ya kama naka yi a tsaye ba laifi bane ba, kuma musamman a lokacin da ka samu kanka a mahalli wanda yake na kazamta na najasa, wanda in ka tsugunna tana iya yiwuwa tufafin ka ya kwashi najasa, to kai bawali a tsaye a wannan mahalli shi yafi ka yi shi a tsugunni. Kuma tare da cewa duk da cewa halaka ne, idan a al'adar ku yin bawali a tsaye yana daga cikin khawarijul muru'a, abinda yake keta mutunci ya zubar da shi, to abinda ya kamata ka nisanci haka. Kaga idan ka ɗauki a al'adar mu a nan a Hausa, idan ka ga mutum yana bawali a tsaye sai arne, har ma faɗa ake kaman arne za ka tsaya ka yi bawali a tsaye. To kaga a nan a al'adar yin bawali a tsaye yana daga cikin abin da ke zubar da mutunci. Kenan duk da halaka ne, in dai ka san kimar ka za ta zube a gun jama'a idan ka yi bawali a tsaye, to ka kiyaye, ka kiyaye. Amma yin shi da sababi ko babu wani sababi, yin bawali a tsaye halaka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bawali a tsaye domin ya bayyana ma al'umma halaccin yin haka. Don haka kuma babu wani dalili da ya haramtar da shi, babu dalilin da ya haramtar da yin bawali a tsaye. Haka akwai hadisin da aka rawaito Umar Allah ya kara masa yadda cewa yana bawali a tsaye, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi sai yake ce masa kar ka koma yin bawali a tsaye. Umar ya ce ban koma yi ba tun bayan wannan yini. Wannan hadisi bai inganta ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin mukaddimar wato wannan littafi, wanda malam ya mana bayani game da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala game da halittar wato ɗan adam da aljan, ko mu ce hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala game da halittar mutane da aljanu. Wannan hikima ita ce kaɗaita shi da bauta, ma'ana tauhidi, wanda bayani ya gabata tauhidi shi ne ya gaba matsayin shi, matsayin fondasiyon ne ga gini, duk ginin da aka tsaya aka kyautata gugunsa. Idan aka ce gugu shi ne dai Bature yake cewa fondasiyon, kenan duk ginin da aka wa kyautata gugun shi, to duk abin da aka gina komin tsawon shi zai tabbata. Amma duk ginin da fondasiyon bai zauna ba, to sunan shi rusheshe, ko an yi shi ba inda zai je yanzu. Don haka duk abin da mutum zai yi na ibada ba yadda za a yi ya samu zama sai idan yin tauhidi ya zauna, sai tauhidi ya zauna. Shi yasa annabawan Allah gaba ɗaya da manzanninsa farkon abin da suke buɗe da'awarsu da shi ne kira zuwa tauhidi, kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ka ɗauka tun daga farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam har aka zo kan cikamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, gaba ɗayansu da tauhidi suke buɗe da'awarsu. Balma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 13 da yayi a Makka, iya abin da yake kira shi ne kaɗaita Allah da bauta. Faɗa yake yana maimaitawa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke guri a rayuwarku ta duniya haka a makoma lahira. Shekara 13 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Makka gabaɗi kira ne yake zuwa ga tauhidi. Sai da aka shekara 10 a Makka kafin hijira da shekaru 3 sannan aka farlanta sallah. Amma dukkan waɗannan shekara 10 farko gabaɗi kawai abinda ake bukata ka ce la ilaha illallah ka kudirce ma'anarta. To kaga wannan yana nuna mana mahimmancin tauhidi, cewa matsayin shi shine foundation, sai in ya zauna duk wata ibada za ta samu zama. Amma matukar bai zauna ba, duk ibadar da aka gina sunan da rusassa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, manzon Allah yake faɗa buniyal islamu ala khams: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawmu ramadan. Manzon Allah yake cewa an gina musulunci akan gimshikai guda biyar. Gimshiki na farko manzon Allah yake shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tauhidi kenan, shine gimshiki na farko. Gimshiki na biyu tsayar da sallah. Na uku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba. Gimshiki na hudu wato shine azumtar wata na Ramadan. Gimshiki na biyar ziyarar ɗakin Allah mai alfarma. To don haka shi yasa malam ya gabatar mana da wannan aya wadda take tabbatar da cewa mu ƴaƴan Adam da aljannu Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu daga babu, saboda mu kadaita shi da bauta. Duk wani abu wanda yake mai sunan ibada mu sarrafa shi zuwa ga Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, kar mu sanya masa kishiya a cikin duk wani haƙƙi daga cikin haƙuƙuwansa. Don haka ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. To shine bayan haka malam sai ya mana bayani game da misali na rayuwar duniya, wanda malam ya zo mana da aya wadda take tabbatar mana cewa ita rayuwa ta duniya ba wata abu ba ce wadda take dawwama. Yadda ka san, kamar misali inuwa da take gushewa a sababin gushewar rana, to haka rayuwar duniya take. Ko ma shekara nawa za ka yi, to ka tabbata dole ko ka so ko ka ki za ka lauta ka tafi zuwa gida na tabbata ita ce lahira. Wa inna al-akhirata hiya darul qarar, lahira ita ce gida na tabbata. Amma ita duniya gida ne wanda yake na karewa, ba gida bane ba wanda yake na tabbata duk tsawon rayuwar da mutum zai yi. Wanda kamar yadda aka rawaito, Annabi Nuhu alaihi salam yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita musu kwanukan rayuwa, wanda wai ba ma shekarun shi ba, a na da'awa kadai na kira zuwa kadai ta Allah da bauta sai da yi shekara 50,000. Yana kira a kadai ta Allah da bauta shekara 50,000 yayi yana da'awa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanati illa 50 ama fa akadhahum at-tufan wa hum zalimun. To amma aka tambaye shi aka ce masa, wai Nuhu yaya ka samu duniya? Sai ya faɗa yake cewa duniya na same ta tamkar wani gida ne mai kofa biyu, ka shiga ta nan ka fita ta can, kamar ka shigo masallacin nan ta wannan kofa ka fita ta waccan kofa. A duk shekarun da yayi ba sama da shekara 2000 yayi. To kaga dole mai hankali yama kansa kiyamul layli, cewa ita duniya kamar wani cin kasuwa ne, ka yi ƙoƙari ka tankaɗe ka raurayi ka sayi kaya waɗanda suke na ƙwarai, wanda in ka je garinku za ka sayar da wannan kaya ka ci riba. Kenan ka tankaɗe ka raurayi ka zaɓi ayyuka na ƙwarai waɗanda za su zame maka guzuri a makoma lahira. To shi ne malam ya zo mana da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalafa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Wanda wannan aya bayani ya gabata akan ta, Ubangiji ta'ala ya buga mana misali game da rayuwar duniya, wato tamkar ruwa ne da yake sauka daga sama, ƙasa ta fitar da tsirrai irin wannan yanayi na damuna, wanda bayan wani ɗan lokaci za ka ga wannan tsanwa da dashi ya ɗauka za a wayi gari babu shi babu alamarsa. Kamar ma a jiya dawa bai zama tsanwa ba, yanzu ga shi nan ya bushe ya zama ba komai. To wannan haka rayuwa ta duniya take, kamar yadda dai bayani ya gabata. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi daidai gabar da muka tsaya a darasi da ya wuce, wanda gabar da muka tsaya malam yace fiyayyen abinda mutum zai bashi muhimmanci, mafi dacewar hanyar da ya kamata mutum ya bi shine ya ladabtu da abinda ya inganta daga annabinmu shugaban al'ummu na farko da na ƙarshe, wanda shine mafi darajar duk waɗanda suka gabata da waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama. صلواتullah وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وانه قال: من دل على خير فله أجر فائد. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wa kad qala Allahu ta'ala, tabbas Ubangiji mai girma da ɗaukaka wani aiki na alkhairi. Wa taqwa, ku taimaka ma junanku akan tsara dokokin Ubangijinku. Wanda wannan ka'ida ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana, cewa duk wani aiki na alkhairi to ya dace muminai junansu ya taimaka ma juna. Idan kaga dan uwanka ya sa wani aiki na alkhairi gaba ko mun kankantarsa, to yi kokari ka taimaka masa, ko da ta shawara ce ka bashi shawara ta ƙwarai. Hakanan duk wani abu wanda yake na tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan aka ce at-taqwa shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, kwatanta duk wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya shar'anta ne ka kwatanta abinda ya hane ka ka hanu. Wannan shine hakikalin taqwa, domin duk wanda ya kwatanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kwatanta gwargwadon iya iyawarsa na hanuwa ya hanu, to wannan tamkar ya ɗauki wata garkuwa ya sanya ta tsakanin shi da azabar Allah. Idan aka ce albir suna ne wanda yake ya kunshi dukkan wani alkhairi ko mun kankantarsa. Duk wani abu mai sunan alkhairi to yana karkashin lafazin albiyar. Kamar yadda Ubangiji mai girma da ɗaukaka yake faɗa a can cikin suratul baqara, laysa labirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna labirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyi wa atal mala 'ala hubbihi zawil qurba wal-yatama wal-masakina wabnas-sabili was-sa'ilina wafir-riqab وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دكان أبو بوان دا الله سبحانه وتعالى يا أنبتا أتكم ونن آية نباتي أبنجي تعالى يا أنبتيه دتي واشيني على بر. Don haka shine malamai suka ce idan aka ce albir ismun jami'un li jami'il khairat, suna ne wanda yake ya kunshi dukkan alkhairu gaba daya, ko mun kankantar alkhairi yana karkashin wato lafazin albir. To shine anan malam yazo da wannan aya domin ya nuna mana manufarsa game da wallafa wannan littafi. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa ga mu'minai wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku taimaka ma junanku akan dukkan wani aiki na alkhairi, haka ku taimaka ma junanku akan tsara dokokin Ubangijinku. Sai ya ce wa qad sahha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, malam yace tabbas ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, manzon Allah ya ce wallahu fi auni al-abdi, Ubangiji mai girma da ɗaukaka bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka ma bawansa. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, matukar shi bawan yana cikin taimaka ma ɗan uwansa. Aljaza'u min jinsil amal, in ka taimaka Allah zai taimaka maka. Aljaza'u lil-ihsani illa lil-ihsan, wato kyautatawa sakamakonta bai zamanto ba face kyautatawa. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari, yake cewa wallahu fi auni al-abdi, Ubangiji mai girma da ɗaukaka bai gushe ba kuma ba zai gushe ba game da taimaka ma bawansa. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, matukar shi bawan yana cikin taimaka ma ɗan uwansa. Shi yasa duk mutumin da yake taimaka ma jama'a wallahi ba yadda za a yi ya kaskanta. Duk kai ka wanda za a yi duk irin abubuwan da za su wakana, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya nuna masa mafita, matukar mutum yana cikin taimaka ma jama'a. Shi yasa ai Khadija Allah ya ƙara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon zuwan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika Jibrilu a sifar yadda Allah ya halicce shi, sifa ta mala'ika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya firgita ya razana. Bayan an isar masa da abin da aka isar masa na wahayi, manzon Allah ya dawo gida a firgice, yake faɗa ga Khadija matarsa, yake cewa zammiluni zammiluni, a wata riwaya dassiruni dassiruni, kulillibeni kulillibeni. Lokacin da ya ɗan dawo cikin hayyacinsa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, sai yake faɗa ma Khadija yake cewa wallahi laqad khashitu ala nafsi, yake ce mata wallahi naji tsoron hallaka ga kaina, naji tsoron hallaka ga kaina. Khadija Allah ya kara mata yadda sai take cewa kalla lai yukhziyaka Allah abada tace ko daya tace wallahi har abada Allah ba zai kaskanta ka ba zai kunyatar da kai ba tace masa domin kai kana taimaka ma wanda yake cikin tsanani idan kai bako kana karrama shi kuma kana nema domin ka biya ma wasu bukatunsu ta zano waɗannan halaye kusan halaye hudu halaye na gari wanda tun a jahiliya abu ne sun sani sun tabbata duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofi to ba yadda za a yi ya kaskanta to don haka wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari ka'ida ce duk mai taimaka ma jama'a ba yadda za a yi ya kaskanta har abada domin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana tare da shi a ko'ina a kowane zamani a duk inda yake shi ne ta iya ce wallahu fi aunil abdi ubangiji mai girma da ɗaukaka bai gushe ba kuma ba zai gushe ba fi aunil abdi game da taimaka ma bawansa ma kana la abdu fi auni akihi matukar shi bawan yana cikin taimaka ma ɗan uwan shi musulmi yana duk wanda yake cikin taimaka ma jama'a ta musulmi ba yadda za a yi ya kaskanta ba yadda za a yi ya wulakanta wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sannan malam sai ya zo da kenan wannan yana nuna mana makasudin wallafa wannan littafi shine domin taimaka ma jama'a ta musulmi sannan malam sai ya ce wa annahu qala kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili duk wanda ya nuna ma wani alkhairi ko mun kankantarsa falahu ajru fa'ili yana da ladan wanda ya aikata a wata riwaya falahu mithlu ajri fa'ili yana da kwatancin ladan wanda ya aikata ka nuna ma dan uwanka wani aiki na alkhairi ya aikata to ka tabbata kana da lada cikakke a gun Allah subhanahu wa ta'ala yadda aka bashi lada cikakke haka za a baka in lada goma aka bashi kai ma goma za a baka in lada ɗari aka bashi kai ma ɗari za a baka in dai ka nuna ma wani aiki na alkhairi ya aikata to kana da lada kwatancin nashi kamar misali ka nuna ma wani kace masa gobe fa litinin ci akwai azumi na litinin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana ka nuna masa cewa to idan yayi kana da ladan shi duk wani aiki na alkhairi ko mun kankantar shi to karka yi kasa a gwiwa in har kai baka da damar da zaka aikata to yi kokari ka nuna ma wani ya aikata idan ya aikata kana da kwatancin ladansa shine kenan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa malam ya wallafa wannan littafi kuma wannan duka su ne dalilan da suka ba magabata ƙwarin gwiwa akan yi ma addinin Allah hidima saboda yi ma addinin Allah hidima ba ƙaramar fadala bace ba duk wanda ya aikata kana da ladan shi har zuwa kiyama kamar yadda yawa shi ma wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisin Uqba ibn Amir ne shine Abu Mas'ud al-Badri sannan malam sai yake cewa wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu manzon Allah yace duk wanda yake kirayi wani zuwa bin tafarki na shari'a to kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu yana da lada kwatancin ladan dukkan wanda ya bi shi na dare shi daga lada game da lada kwatancin ladan duk wanda ya bi shi. Manzon Allah yace la yanqusu zalika min ujurihim shay'a, wannan lada da za a bashi na adadin jama'ar da suka bi shi ba zai tauye komai daga cikin ladan su. Idan aka ce alhuda ita ce shiriya, menene shiriya? Asalin kalima ta alhuda a larabci shine malamai suke cewa ad-dilalatu al-musilatu ila al-maqdu, ma'ana abinda zai maka jagora ya isar da kai zuwa abinda kake nema kake buri, shine ake cewa shiriya kenan. Wanda a shar'ance in aka ce alhuda shine al-ilmun nafi, ilimi mai amfani. Wani ilimi ne mai amfani? A farko shine ilimin da aka gina akan Allah ya ce manzansa ya faɗa, ilimin da aka gina akan faɗar Allah da ta manzansa, akan fahimtar magabatan ƙwarai. A taƙaice a nan kenan da ya ce man da a'ila hudan, duk wanda ya kirayi wani zuwa bin shirya kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Kai ƙoƙarin nuna ma wani al'amari na addini, ka kiraye shi cewa wani ya kamata kai kaza. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana lahu min al-ajr, shi wanda ya kira zuwa bin tafarki na shirya ya kasance gare shi game da lada mithlu ujuri man tabi'ahu, kwatancin ladar dakin duk wanda ya bi shi. Idan kai kira mutum dubu suka karɓa wannan kira, to kana da lada na mutum dubu. Waɗannan mutane dubu ka ƙaddara kowanne an ba shi lada goma goma, to za a baka adadin ladansu. Wai ba a nasu ba ne ba za a tsakuro na wannan a tsakuro na wannan a tsakuro a hada a baka, a'a, kowanne daga cikinsu za a ba shi ladan shi cikakke, kuma kai ma za a baka kwatancin ladansu. Kaga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana fadla ta nuna ma jama'a duk wani aiki na alkhairi, kamar yadda a hadisi ya gabata mutum yana da kwatancin ladan wanda ya aikata. Wannan hadisi shi ma yana cikin sahihu Muslim, riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Sannan malam ya ci gaba da bayani wa annahu qala li Ali radiyallahu anhu, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ga dan amminsa shine Aliyu ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya ce fa wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan, lalle da Allah zai shiryar da mutum ɗaya tak a sababinka, ma'ana ka zamanto kai ne sababin shiryuwar mutum. Manzon Allah ya ce khairul laka min humrin na'am, ya fiye maka alkhairi game da wato garken raƙuma, garken jajayen raƙuma. Lafazin humr jam'i ne na ahmar, idan aka ce ahmar launi ja, humrun launuka ja. Lafazin anna'am suna ne na raƙumi, an gane ko? Wanda su jajayen raƙuma su ne zaɓaɓɓiyar dukiya a wancan lokaci, dukiyar da masu dukiya suke alfahari da ita, suke jiji da kai da ita, shi ne garke na jajayen raƙuma. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana buga mana misali a wannan hadisi cewa Allah ya kaddara ka zamanto kai ne sababin shiryuwar wani, to ya fi a ɗauki garke na jajayen raƙuma a baka, ma'ana ladan da za ka samu abun Allah subhanahu wa ta'ala ya fi a baka garke na jajayen raƙuma, ma'ana a ɗauki jan raƙumi. Misali a ce an ɗauki garke guda, garken da ya kunshi raƙumi dubu, domin za ka samu wani garken raƙuman da za ka samu sun fi dubu goma ko sama da haka. to Allah ya kaddara a ce kai ne ka zaman du sababin shiryuwar mutum to ai ba karamin alkhairi bane. Wannan hadisi wajen karanta shi so da yawa akan yi kuskure sai ka ji an faɗa musamman ga dalibai sai a ce la an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Idan ka ce min humurin ni'am ma'ana ta canza. Shi lafazin humur mimun ɗin in kai mata bamma ko mu ce kai mata rufa'a to ma'ana fa ta canza. Humurun wannan jam'i ne na himar, in aka ce himar jaki, humurun jakuna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ka annahum humurun mustanfira. Amma in ka ce humurun mimun ɗin kai mata ɗauri sukun kenan jam'i ne na ahmar. An gane ko? Kamar yadda can yake cewa wa min al-jibali judadun bayyun wa humrun mukhtalifun alwanuha. In ka ce an-ni'am nunun kai mata kasra jam'i ne na ni'ima. Idan aka ce ni'am ni'imomi kenan. Amma in ka ce na'am na'amu wannan kuma raƙumma kenan. An gane ko? Na'amun raƙumma, ni'am ni'imomi. Kaga in ka ce khairul laka min humurin ni'am ya fiye maka alkhairi game da jakuna na ni'imomi, kaga ma'ana ta canza. Kenan iya abinda zaka faɗa la an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am min humrin na'am min humrin na'am ya shi ya fiye maka alkhairi game da garke na jajayen raƙuma. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, shi ma dai yana daga cikin dalilan da malam ya zo da su domin wallafa wannan littafi. Shi ne malam ya ce fara'aitu, don haka sai na ga cewa ya dace an ajma'a mukhtasaran na haɗa wani taƙaitaccen littafi min al-ahadithi sahiha na hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin game da yin aiki da hadisai ingantattu akwai wadatuwa game da hadisai waɗanda suke dhaifai, domin shi hadisi ya dhaifi ba hujja bane a cikin addini ta kowane bangare, kamar yadda wasu suke dan sassautawa cewa bangaren kwadaitarwa da tsawatarwa ba laifi ana iya kafa hujja da hadisi dhaifi. A'a, magana mafi rinjaye wanda malamai suke kanta malaman hadisi kwata-kwata hadisi dhaifi ba a aiki da shi. Shine yace fara'aitu an ajma'a muktasara, malam yace sai naga ya dace in hada wani taƙaitaccen littafi min al-ahadithi sahiha na hadisai ingantattu mustamalan mustamilan wanda yake ya hadu alama ya kunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, wato wanda zai kasance ga duk wanda yayi ruko da shi zai zame masa tafarki izuwa wato gida na ƙarshe. Mi malam yake nihi da al-akhirah a nan yana nihi da aljanna, domin Allah ya ambaci aljanna da cewa darul akhirah, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wannan can yake cewa tilkad darul akhirati naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqi. Kuma can ya faɗa wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahawun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. To shine yace mustamilan littafin da ya hadu alama ya kunu dariqan akan duk abin da zai iya zamantowa wata hanya ce li sahibihi ga duk wanda ya bita ila al-akhirah kenan zuwa dacewa da aljanna. wanda dama aljanna ita ce ƙarshen gurin muri. Sai ya ce wa muhassilan li adabihi al-batina wadh-dhahira, kuma littafin ya zamanto mai tabbatarwa li adabihi, wato ga ladabba na addini al-batina, waɗanda suke ɓoyayyu, wadh-dhahira da waɗanda suke bayyana, ma'ana duk wani ladabi na addini wanda zai sa mutum ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama, ladabba waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke ɓoyayyu, to wannan littafi insha Allah ta'ala za mu gani a ciki. Duk wani ladabi na addini, karantarwa ta addini, da ladabi wanda yake bayyana da wanda yake ɓoye, to insha Allah ta'ala mutum zai same shi a cikin wannan littafi. Shine yace wa muhassilan, littafin ya zamanto mai tabbatarwa li adabihi, ga dukkan wasu ladabba na addini al-batina, waɗanda suke ɓoyayyu, wadh-dhahira da waɗanda suke bayyanannu. Jami'an litarhibi wa tarhim, kuma littafin ya zamanto ya haɗa litarhib ga duk wata kwaɗaitarwa wa tarhib da tsawatarwa. An gane ko? Ya zamanto kenan ya ƙunshi akwai kwaɗaitarwa, akwai tsawatarwa. Kwaɗaitarwa game da ayyuka na lada, in ka yi kaza Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baka kaza, da kuma tsawatarwa duk wanda ya yi kaza to ga mummunan sakamako da Allah ya tanada masa, wanda wannan daman shi ne salon wa'azi, kamar yadda Al-Qur'ani ya karantar da mu al-jam'u baina at-targhibi wa at-tarhib, hada tsakanin kwaɗaitarwa da tsawatarwa. Idan ka ɗauki sura ta farko, suratul fatiha, ta hada at-targhib wa at-tarhib, Ubangiji ta'ala da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin, kaga da ya ce ar-rahmanir rahim, wannan kwaɗaitarwa ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta da sifa ta rahama, duk wanda ya siffanta da sifa ta rahama dole a kwaɗaici rahamarsa. Da ya ce maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako yinin alkiyama, wannan kuma tsoratarwa ne wanda ya mallaki yinin sakamako, yinin da ba wani wanda yake da ta cewa in ba shi ba subhanahu wa ta'ala, kenan dole ka tsoraci wannan yi. To haka ayoyi na Al-Qur'ani, Ubangiji ta'ala ya faɗa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, kuma ya faɗa wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab, ya faɗa wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. To shine anan yace jami'an littafin zai zamanto ya kunshi litargibi kwaɗaitarwa wa tarhimi da tsawatarwa. Malam yace wasa'ir alwa'i adabis salikin, da sauran duk wasu nau'ika na ladabba na as-salikin, masu ƙoƙarin shiga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana masu ƙoƙarin bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani mai ƙoƙarin bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, to a wannan littafi zai samu hadisan da suke ƙunshe da bayani game da ladabba na duk mutumin da yake bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, to ga yadda ya kamata ya ladabtu. Malam ya ce min ahadisus zuhdi, na hadisai waɗanda suke na ƙyamar duniya, wa riyadatin nufusi, da hore rayuka akan bin Allah subhanahu wa ta'ala, domin ita rai sai ana hore ta. An gane ku? Hore ta ake akan ayyuka na alkhairi. To a wannan littafi za ka samu hadisai waɗanda sun kunshi wato ƙyamar duniya, da kuma hadisai waɗanda suke taimaka ma mutum akan hore zuciyarsa akan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce wata hazimil akhlaq, da kuma tace ɗabi'u da halaye, duk wasu ɗabi'u da duk wasu halaye waɗanda suke na banza to a wannan littafi zaka ga hanyar da zaka bi ka tace waɗannan halaye duk wani hali wanda yake na banza ka yi kokari ka wanke shi ka wanke zuciyarka gabarinsa kuma ka cika zuciyarka da dabi'u da halaye waɗanda suke na ƙwarai. Malam yace wa daharatil qulubi da tsarkake zukata wa ilajiha, malam yace da magance ta. In ma zuciyar ta samu wata matsala, ta samu wata rashin lafiya, to ga hanyar da zaka bi ka magance ta. Malam yace wa siyanatil jawarihi da kiyaye gabbai, waɗannan gabbai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa mana matsayin amana ce ta shi. To a wannan littafi za ka ga hadisan da za su taimaka maka a kan kiyaye gabbanka. Wa izalati wiyajiha, malam yace da gusar da duk wata karkatatta. In ma gabar taka ta karkace, to ga yadda za ka yi ka miƙe ta. An gane ku? Kenan akwai kiyaye gabbai, akwai kuma gusar da karkata ta duk wata gaba. In gabar ka ta karkace, to ga yadda za ka yi ka dawo da ita ka daidaita ta ka miƙe ta. Malam yace wa gair zalika, da ma wani abu wanda ba wannan ba, min maqasidil arifin, na manufofi na waɗanda suke masanan Allah. Malam yace wa altazimu fihi, na lazumta ma kaina game da wannan littafi. Allah abkura illa hadisan sahihan min alwadihat, malam yace ba zan ambata komai in banda hadisi wanda yake ingantacce. Min alwadihat, kuma hadisai waɗanda ma'anarsu a fili take. An gane ko? Hadisai wanda ma'anarsu a fili take. Wannan sharadi ne malam ya shartanta ma kansa, kuma ya tilasta ma kansa a wannan littafi, wanda littafi yana kunshe da kusan hadisi 2000. Hadisi kusan 2000 ke akwai a littafin, ba ƴan kadan. To ya lazumta ma kansa cewa duk hadisin da zai ambata a cikin littafin sai hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma alhamdulillahi malam ya cika sharadin shi. Iya hadisan da ba su inganta ba, gaba ɗaya ba su wuce hadisi 20. Kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tankaɗe ya rauraye a cikin littafin, ya ware su hadisi kusan 20 ne waɗanda ba su inganta ba, amma a cikin hadisi 1900 da ɗan kai gaba ɗayan su ingantattu ne. Min alwadihati, malam yace kuma hadisai waɗanda ma'anarsu a fili take. Mudafan ila al-kutub as-sahihah al-mashhura, malam yace kuma ina jingina su zuwa littattafai ingantattu waɗanda suka shahara. Kenan su ne dai waɗannan wato al-kutub as-sitta. An gane ku? Waɗannan littattafai kenan al-kutub as-sitta: Bukhari, al-Bukhari, sannan Muslim, sannan Tirmidhi, wannan as-sunan na al-Imam Abu Dawud, sannan as-sunan na al-Imam Tirmidhi, da kuma as-sunan na al-Imam Nasa'i, da as-sunan na Ibn Majah. Su ne kenan littattafai waɗanda suka shahara, su ne ake ce musu al-kutubu sitta. To duk hadisin da malam ya ambata yakan jingina shi zuwa wannan ɗaya daga cikin waɗannan littattafan kenan, inda ya fito da su. Shine malam sai yake faɗa, sai yake cewa wa usaddirul abwaba min al-qur'anil azizi bi ayatin karimati, malam yace ina sanyawa a gaban babi, kenan farkon babi, nakan sanyawa game da ayoyi na al-qur'ani. Kenan in yayi babi, farko abin da yake zawwa da shi ayoyi na al-qur'ani. Kenan duk baban da in akwai wata aya ta al-Qur'ani wadda za ta yi daidai ne, to ita yake gabatarwa. Shine yace wa usaddirul abwaba, ina sanyawa a gaban babi kenan farkonsa, min al-Qur'anil azizi bi ayatin karimat, wato ayoyi na al-Qur'ani waɗanda suke masu daraja. Malam yace wa uwashiha ma yahtaju ila babdin, أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات ما لا يجي ووشها كما واتو إنا يما سأدو لفظن ووشها من الوشاه إذا أكتش الوشاه شيني وتتمرى wanda mata suke yi a wancan lokaci kayan ado ne ta fata ce ake sai a saka gwalagwalai a jikinta tamara ce ta kan biyo tsakanin wuya haka sannan kuma sai a daura shine ake cewa alwisha to shine malam yace nakan kawatar da ko kuma kace ina rataye maya hataju ila ila babin duk abin da yake bukata zuwa tantancewa kamar misali duk wata kalima da take bukatar a tantance maka cewa harafi ne na nun ko kuma harafi ne wanda yake na ta harafi ne wanda yake na ya ko harafi ne wanda yake na ba kenan zai tantance maka duk wata kalima aw sharhi ma'anan khafi ko kuma bayani game da ma'anar kalima ma'ana wanda take buyayya malam yace bi nafa'is min at-tanbihat da tsada dan wato fadakarwa lafazin nafa'is jami'i ne na wato nafis an gane ko idan aka ce nafis abu wanda yake zafaffe kenan malam yace wa in qultu fi akhir hadithin muttafaqun alayhi idan na fada a karshen hadisi nace muttafaqun alayhi malam yace fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim ma'anar shine ma'ana bukhari da muslim suka rawaito duk hadisin da zan ce muttafaqun alayhi kenan ina nihin cewa bukhari da muslim suka rawaito hadisi malam yace wa arju in tamma hadhal kitabu ina fata in har wannan littafi ya cika to ina fata agun Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat wannan littafi ya zamanto mai kora duk wanda ya kula da shi zuwa dukkan wasu alkhairu na duniya da lahira ma'ana ina roƙon Allah ina fata in har wannan littafi ya cika na gama shi to littafin ya zamanto zai zama jagora mai kora mutum zuwa dukkan wani alkhairu na duniya da lahira kuma alhamdulillahi Allah ya karbi addu'ar malam ya cika masa fatansa wanda wannan littafi yana daga cikin littattafan da suka samu karbuwa a duniyar musulmi ba inda zaka je birni ko kauye inda al'amari na addini ana gudanar da shi sai ka samu wannan littafi ana karantar da shi kuma littafi ne wanda ba a gajiya da karanta shi malam yace hajizan lahu an anwa'il qaba'il wal muhlikat kuma wannan littafi ya zamanto mai shamakance duk wanda ya kula da shi gabarin dukkan wasu nau'ika na munanan ayyuka wal muhlikat da abubuwan da ke halakar da mutum malam yace wa ana sa'ilun akan intafa'a bi shay'in minhu malam yace ni kam ina roƙon duk wani ɗan uwa musulmi da ya amfana da wani abu daga cikin wannan littafi nawa an yi du'o'i malam yace yayi mun addu'a roƙo nake ga dukkan wani ɗan uwa musulmi da ya amfana da wani abu na wannan littafi malam yace an yi du'o'i yayi mun addu'a wali walidayya kuma ya ma mahaifana addu'a babu addu'ar da zaka ma mutum sama da addu'ar Allah ya gafarta masa kenan addu'ar da malam yake fata mu masa ta cewa Allah ya gafarta masa ya gafarta ma mahaifansa sai ya ce wa mashayiki kuma ya ma malamai na addu'a su ma Allah ya gafarta musu wasa'ir ahbabina kuma yayi addu'a ga sauran dukkan wasu masoyan suwa ne ne masoyan mu'min masoyin masoyan mala su ne mu'minai dukkan wani mu'min wasa'ir ahbabina da sauran dukkan wasu masoyan mu wal muslimina ajma'ina kuma yama dukkan musulmi addu'a gaba daya kenan kai kanka kana addu'ar kanka kake ma ka masa addu'a ka ma mahaifansa addu'a ka ma malamansa addu'a ka ma sauran mahaifansa addu'a kama jama'a ta musulmi gaba daya addu'a kenan a takeice kai ma ka shiga karkashin addu'a kenan wannan fa ruko ne ma da yake ga duk wanda ya san ya amfana da wani abu daga cikin wannan littafi to yana fatan cewa kai masa addu'a sai ya ce wa alallahil karim itimadi malam yace dogaro na ga Allah subhanahu wa ta'ala yake mai karamci ba ga wani ba ga Allah nake dogara ba ga wani ba shine yace wa alallahil karim akan ubangiji mai karamci itimadi wato dogaro na ya kasance wa ilaihi taqwiri kuma zuwa gare shi ne mai kalamari na gaba daya wastinadi da jinginuwa ta ba ni da wata majingina face ubangiji subhanahu wa ta'ala malam yace wa hasbi allahu allah ya isar mun game da duk abin da na sa gaba abinda nake fatan na samu to Allah ya isar mun shi zai hada ni da shi duk abinda nake tsoro ba wanda zai bani tsaro da kariya in ba ubangiji na ba shine ma'anar hasbunallahu yace wa hasbi allahu allah ya isar mun game da duk abinda na sa gaba wa ni'mal wakil ma dallada abun dogaro shine ubangiji subhanahu wataala idan aka ce wakili shine wanda zaka bara masa al'amari duk wanda ka bara masa al'amari ka mika masa wuka ka mika masa nama ka yarda shi cewa duk abin da yake kai to ubangiji ta'ala shine mawakilci gaba da bayinsa shine malam yace wani imal wakili ma dallada abun dogaro shine ubangiji subhanahu wataala wala haula babu juyawa gabarin saba ma ubangiji subhanahu wataala wala quwwata kuma babu wani karfi akan yi ma ubangiji subhanahu wataala da'a illa billahi sai da taimakon sa ma'ana bawa baye da wani wayo baye da wata dabara wanda zai juya gabarin saban Allah kuma haka ba shi da wani karfi akan yi ma Allah da'a sai da taimakon sa kenan in kaga ka nisanci aikin sako to ba wani wayan ka bane ba wata dabarar ka bane ba kai bane ba ka juya kanka a taimako ne na ubangiji inda Allah bai taimaka maka ba yadda za a yi ka nisanci wannan aiki haka in ka aikata wani aiki na da'a ga ubangiji to ka tabbata ba karfin ka bane ba dabarar ka bace ba wani tunanin ka bane a Allah ne ya taimaka masa kai ya taimaka maka kai masa wannan da'a shine ma'anar wala haula wala quwwata ma'ana babu juyawa gabarin saba ma Allah babu wani karfi akan yi ma ubangiji subhanahu wata'ala da'a illa billahi ay illa bi aunillahi sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala al-aziz ubangiji wanda yake kasaitacce magwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayarsa al-hakim gwani wanda baya aza komai sai a mahallin da ya dace da shi wannan shine iya abin da ya tabbata game da la haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim amma sabanin abin da ya shahara illa billahi al-ali al-azim kenan a takaice mun zo karshen shimfiɗa ta wannan littafi insha Allahu darasi mai zuwa kenan babi na farko a wannan littafi insha Allahu shi za mu shiga babin da ke bayani game da ikhlas shine tsarkake niyya akan duk wata ibada da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك